Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri A hirarsa da aka watsa akan talabijin bayan makonni 6, shugaban Amurka Donald Trump ya ce abin takaici ne ganin cewar mutumin da yake binciken yiwuwar alaka tsakanin kwamitin campaign ɗinsa da Rasha abokin tsohon daraktan hukumar FBI James Comey ne. Trump ya faɗa wa shirin labaran talabijin Fox na Fox and Friends cewar wannan mai binciken na musamman Robert Mueller babban abokin James Comey ne kuma hakan na da damuwa. A wani lokaci shugaban ya bada shawarar cewa ya kamata Mula ya ja gefe a wannan binciken. Yana cewar za mu ga abubuwa guda uku a lokacin da aka buƙaci Mula ya dakatar da wannan bincike. Trump ya ce damuwarsa shine Mula yana ci gaba da aiki tare da wasu lauyoyi da a baya suka taimaka wa jam'iyyar Democrats. Kakakin fadar White House Shane Spicer ya faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a cewar Kodai yake shugaban kasa yana da hurumin korar babban lauyan Mula amma dai ba zai yi hakan ba. Jama'a a Pakistan sun ce sama da mutane 40 aka kashe su a wasu munanan hare-hare a wurare guda hudu a wasu muhimman birane guda uku na kasar Pakistan a jiya Juma'a. Kimanin mutane 100 ne suka samu raunuka a waɗannan hare-haren da ya fara a jiya a birnin kudu maso yammacin kasar na Quetta. Inda wata motar da aka dankarawa ainihin naƙiyoyi ta kashe akalla mutane 13 kuma ta raunata wasu 20. Manyan jama'an 'yan sanda ne aka auna a wannan harin da aka kai wanda akalla ya kashe mutane 7 a cikin jama'an 'yan sandan. Kungiyoyin ta'addanci ta ISIS da kuma kungiyar Jama'atul Ahrar mai alaka da Taliban sun ɗauki alhakin kai wannan harin na Quetta. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da waɗannan hare-haren ya ce yana sa ran za a gurfanar da waɗanda suka shirya wannan ɗanyen aiki gaban doka a cewar wata sanarwa da kakakinsa ya fitar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ita ma ta fitar da wata sanarwa a jiya Juma'a tana jajinta wa waɗanda wannan abu ya rutsa da su da ma iyalansu. Ta ce Amurka za ta yi aiki da gwamnatin Pakistan da sauran ƙawayenta a yankin don sa ƙafar wando guda da 'yan ta'adda. Waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu kasashen Larabawa guda hudu sun buƙaci Qatar ta janye taimako da gwamnatin ta take baiwa talabijin Al Jazeera a wani sabon salo da takaddama akan tuhumar da ake yi wa Qatar na tallafawa kungiyoyin ta'addanci ya samu. Wannan buƙatar na kunshi ne a cikin wani kuduri mai maki 13 wanda kasashen Larabawa guda hudu da suka hada da daular kasashen Larabawa ko kuma hadaddiyan daular kasashen Larabawa kenan da Misra da Saudiya da kuma Bahrain suka fitar kana tuni waɗannan kasashe guda hudu suka yanke hulɗan diplomasiya da Qatar makonni 3 da suka shuɗe. Kasashen hudun sun baiwa Qatar wa'adin kwanaki 10 ta tabbatar da wannan buƙatar sai dai ba su faɗi abin da zai biyo baya ba idan Qatar ba ta yi biyayya ga wannan wa'adi da suka bata. Galibin mazauna cikin manyan benaye a birnin London sun fara ficewa daga gidajensu saboda damuwa da aka nuna game da matakan wuta a gidajen benaye biyo bayan konewar wata gidan da ta kashe mutane akalla 79 a makon da ya gabata. Hukumomin karamar hukumar Camden da ke arewa maso yammacin birnin London sun ce sun ba mutane 800 da ke zaune a manyan benaye dakuna a gidajen otel a unguwar Swiss Cottage bayan jami'an kashe gobara sun musu kashe din cewar ba su da kariya idan gobara ta tashi. Mutane da aka kwashe bayan konewar babban Benin nan na makon jiya suna cikin waɗanda gwamnati take daukan dawainiyar muhallin su. Gwamnatin Burtaniya ta kiyasta manyan gidaje na binayi guda 600 a cikin ƙasar da za su iya huskantar irin abin da ya cika da babban gidan Benin nan na unguwar Swiss Cottage. Hukumomi sun ce mutane da aka canza musu matsuguni ba za su iya komawa inda suka fito ba har sai ya kai wasu makonni nan masu zuwa. Idan aka tambaya ko menene labari game da rashin samun abinci a nahiyar Afirka, shin wannan al'amari ya yi sauki ko yana ƙara muni? Amsa ita ce ana samu.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Ma da kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotanmu na farko zai yi magana akan tallafin da gidauniyar attajiran nan na ƙasar Amurka Bill da Melinda za ta bayar a jihar Neja domin inganta lafiyar yara 'yan ƙasa da shekaru 5. Rahotanmu na biyu zai yi magana akan faɗakarwa da ke ci gaba da gudana a jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar game da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria, ganin cewa cutar ba ta da wani takamaiman lokaci da take kama al'umma. Rahotanmu na uku zai mana magana ne akan mahimmancin rigakafin cututtukan da ke addaban ƙananan yara. Shi ma rahotanmu na hudu zai mana magana ne akan abinci mai gina jiki ga ƙananan yara wanda ka iya kare yaran daga kamuwa da cutar tamowa. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku jibu da hira ta musamman da matar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Ummi Aisha Nasiru El-Rufai da ke ƙoƙarin wayar da kan iyaye mata akan mahimmancin bayar da abinci mai gina jiki ga ƙananan yara domin kare su da kamuwa da cutar tamowa a wani shiri nata da ta ɓullo da shi domin taimakawa lafiyar ƙananan yara. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Ku san ni garin karahoro, ku saurara ku ji na zance da ni kai maku ba da sareni.
Gidauniyar Bill da Melinda da ke ƙasar Amurka ta yunƙuro domin tallafawa kiwon lafiyar yara ƙanana a jihar Neja. Mustapha Nasiru Batsari na da ƙarshen rahoto.
Gidauniyar Bill and Melinda Gates ta ƙasar Amurka ta ce za ta bayar da gudunmuwa akan bunƙasa lafiyar yara da kuma mata a jihar Niger, Nigeria. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta fara wani shiri na ganawa da jama'a a matakin unguwanni akan kiwon lafiyar da suka shafi yara da matan da ma sauran jama'a a jihar. Kamar yadda darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya Na'uzu ya yi ƙarin bayani.
Su Bill and Melinda Gates Foundation da suka ji wannan kokarin da muke yi sun zo Niger State har ma sun je sun yi ziyarci asibitin House of Assembly sun je sun ga speaker suka zo suka bayyana suka ce lalle abubuwan ga Niger State ke son yi sun zo za su ba mu taimako so in Allah ya yarda za su dawo nan watan September za zo a yi memorandum of understanding MOU da za mu samu haɗin kai tare da su mai girma commissioner shi ma sun samu magana da shi ya ba mu goyen baya sosai sannan in suka dawo in Allah ya yarda primary healthcare a Niger State kan lalle zai zo ya zama na babba wanda yake kowa kowane anguwa za su dauke shi a hannun su kuma su kawo lafiya a anguwan su.
Bill and Melinda Gates din nan menene za su ba ku zahiri sun fada?
Sun ce za ka san kaman da yanda suke yi za a zo a debo kudi ne da magunguna sanan su a zuba a wuce amma sun ce yanzu yanda Nigeria take sun zo ne suna so su zauna za su yi wurin shekara hudu tare da mu ba kawai za su dauko kudi su jefa su wuce bane suna nan tare da mu duk abubuwan da ake neman na yanda tsarin da za a yi a tabbata aikin ya system din mu yana yin aiki sosai kamar yanda muke suke can shi haka za su zauna su yi ma
so a cikin gudunmuwa da za su bayar akwai na wayar da kai ko kuma ba da horo ga jami'an kiwon lafiyar ku musamman kamar yadda bayanai suka nuna cewa ma'aikatan ku na yin marasa lafiya kamar rashin kunya haka wasu lokuta akwai wannan tsari a cikin
yawa nagode da ka tambaya shine ma babban abin da za su zo su zauna din su yi saboda sun sha ba da kuɗi din sun sha ba da abubuwa da yawa sai da na dudduba muka fara zazzagayawa ni kaina naga rashin abin da yasa abin bai asibitoci mu ba su yi saboda halin mutanen mu ne.
Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya Na'uzu, Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Ganin cewa cutar zazzabin cizon sauro ba shi da takamaiman lokaci, yasa likitoci da jami'ar harkar kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Niger suka miƙe tsaye domin faɗakar da al'umma illar cutar, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Sabilin dai ba ta da lokaci, hakan ya sa likitoci kullum faɗakarwa ta yadda za a kare kai ko da lokaci da cutar zazzabin cizon sauro mai ta'annaci. Hakan ya sa jin ta bakin malam Musa Dalla da jami'an waye kai, inda ya bayyana alƙalaman da suka samu daga sabon shekara ta Janairu Zokeo, inda aka tantance waɗanda suka kamu da ita wannan cuta a maraɗin gari.
Masalar cizon sauro dai ta zama abu wadda muke da ita a kowane lokaci a nan cikin ƙasar Nijar. Yanzu a cikin da'irar maraɗi ana nan cikin huskar likitocin mu guda tara ana samun fali ko ince ana samun masasarar cizon sauro wanda ake registered cikin register. A halin yanzu tun daga dai Janvier abin da zo yau zancia mun samu kadi fali kenan wanda suka kamu da masasarar cizon sauro 15,385. To daga cikin su an samu guda biyu wanda Allah ya karba a ranar su.
Galibi ita ga cuta kama ku likitoci dawa dawa ne ko gano ta kama?
Masasarar cizon sauro kowa tana kama ba ta bar yaro ba ta bar babba ba. Tunda sauro ne ta ba ce a wanga babba ne za mu bar shi ko wanga yaro ne amma kowa da kowa tana kama sai dai ta hin kamari ga yaro ka san yaro wanda bai yi da manmashawa ba cikin shi bai kwari bane musamman na goye ta hin ba shi wuya sosai yaran ne kankana na goye da mata musamman masu juna biyu.
Tunda an gano illolin da cutar zazzabin cizon sauro ke haddasawa ga mace mai ciki zuwa ƙananan yara, me ya akwai faɗaka tashin da likitoci kenan suna yi wajen tabbatar da kariya?
To faɗaka tashin da ake kaman da ake kwatanta mutane na farin a ɗora kwana cikin gidan sange mai magani ana sa zuciya za a rage cizon masassar cizon sabran kaka ce sai an baka gidan likita kana iya ka sai shiga sanan kasuwa ana saidawa to kuma akwai relay ko in ce mata wanda su onen wata ONG ce ta dauka tana ba mata gargadi na atakan za su dauka su kiyaye yayi lahiyar kansu musamman da masassar cizon sabro tana ba su gargadi sai tsafta suna da in sun ji yaro ya kama da masassar sai maza su kai shi likita ka tayi ga makamari gare shi masu juna biyu in sun zo abu ana ba su wannan magani dan daga kan masassar cizon sabro kuma in damuna ta zo akwai rabon magani wanda za a yi na rigakafin masassar cizon sauro bayan musan in damuna ta wa ana wannan zuwa gari na CPS to kai matakan da aka dauka a halin yanzu dai wanda mu muka sani kuma muke iya yi
malam Musa Sallaji kenan na sashen waye kai a likita kofa 17 dake nan birnin Maradi Shaibu Mani murya Amerika daga Maradi Jamhuriyar Nijar
an kara jaddada muhimmancin rigakafin cututtuka ga ƙananan yara ƴan ƙasa da shekaru 5 domin kare yara daga nakasa ko marasa su baki daya Muhammad Salisu Rabiu na dauke da rahoto daga kanan Dabo
Malama Rabu Lawan babbar jami'in lafiya ce a babban asibitin Dutse dake jihar Jigawa ce ta bayyana haka a yayin da nake tambayar ta shin kowane irin cututtuka ne yake addabar yara ƙanana
Ake cututtuka da suke addabar ƙananan yara kafin su girma watan daga kamar shekara 5 abin da ya kawo ƙasa sune kamar haka akwai ciwon shan inna sarƙa haƙora ciwon tarin shika da tarin fuka sannan sai akwai zazzabi na cizon sauro sannan akwai sanyi da yake kama kirjin yara wanda suke wani tari shi ma wanda yana illatar da su daga nan ma an ba isa ba har su rasa rayukansu
wane irin matakai iyayen yara za su dauka domin su kare ƴaƴansu daga kamuwa da wannan cututtuka da kika lasafta
abinda iyaye ya kamata su yi yanda za su kare ƴaƴansu daga waɗannan cututtuka shine da zarar dama mace kafin mata haihu tana da ciki akwai allura wacce ake mata saboda rigakafin sarki haƙora ita wannan allura ana yin ta sau biyu a cikin awanta idan mace ta kita kamar wata 4 tana ta zo awo to za a yi mata ta farko sannan bayan sati 8 in ta dawo za a yi mata allura ta biyu ita ce ta rigakafin sarki haƙora dama ana yin ta wannan saboda ita ma uwar ta kan iya kamuwa da wannan ciwo wani lokacin da zarar ta haihu za a iya kasancewa ko ta haihu a gida za ta haihu akwai unguwar zomomin mu da suke karban haihuwar su to za su iya mata amfani da abubuwa waɗanda suke ba tsaftatattu ba waɗanda tunda yake ba a gasa su ba na asibiti bane to wannan abubuwan da su mata amfani to wannan cutar ƙwayoyin cutar za su iya shiga jikinta to ta kamu da wannan cutar sannan shi kuma jinjirin da ta haifa shi ma ta wajen cibiyar sa wayannan unguwar zoman ko kuma wani abu zai iya shiga su ma su ka ici ma jinjirin ya kamu da wannan sarki haƙoran to shi yasa ake son da zarar an haifi yaro a kawo shi asibitin sai a bashi wannan rigakafin ta tarin fuka ita ce ta farko sannan da ta sarki haƙoran da za a yi wa yaro da kuma da ciwon hanta ita ake fara ba yaro da farko sannan bayan nan kuma za a kawo shi bayan kwana 40 sai a sake mishi ita ce wacce za a yi musu shi ma ita ma za a yi masa ta sarki haƙoran sannan da tarin shika shi ma wannan bayan wani sati 4 za a kuma yin kamar irin wannan da aka yi ta farkon to sau uku dai ake yi bayan wani sati 4 za su kuma dawowa a yi masa to bayan nan ne kuma ba za a ƙara yi wa yaro allura ba har sai ya kai wata 9 da haihuwa to idan ta kawo shi kuma bayan wata 9 nan za a yi masa allurar rigakafin kyanda sannan an mishi ta kyanda kuma sannan za a yi mishi ta rigakafin shawara da suke faɗa shine yellow fever kenan mu muka san shi da shi to amma su a shawara suke kiran shi to ake yin wannan rigakafin wannan cututtukan to ta haka insha Allah yaro ba zai kamu da irin waɗannan cututtukan ba da za su illata shi sannan ita ma shi ma shan inna dama tun daga zarar an haifi yaro ake fara masa wannan rigakafin to ita har shekara 5 ake kaiwa ane wa yaro daga shekara 5 dama abin da yayi ƙasa ake wa yaro wannan rigakafi to insha Allah ta nan ne iyaye za su kare ƴaƴansu daga wannan cututtuka da suke addabar ƙananan yara
Malama Rabu Lawan babbar jami'ar lafiya a babban asibitin Dutse dake jihar Jigawa kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria
cutar tamowa cuta ce da take kama ƙananan yara sakamakon rashin abinci mai gina jiki ga kananan yara. Shin ko yanzu irin abinci ne ya kamata a ba yara domin kaucewa kamuwa da cutar tatamowa? Halimatu Abdullahi na dauke da rahoto.
Malama Maimuna Abdullahi, jami'a ce a sashin kula da abincin yara a babban asibiti dake karamar hukumar Ringim a jihar Jigawa, ta bayyana matakan da suke bi wurin kula da yaran.
Idan suka kawo yaro idan matsala ta kama za a kwantar da shi can daga ɗakin likita za su kwantar da yaro. Idan matsala ba ta kama a kwantar da yaro za su ce to ga magungunan da za su bashi kuma ya je nutrition unit sai su turo iyayen su ce a kawo yaro ne.
Idan likita ya turo irin wayannan yaran masu matsala wurinku, da farko ne kuke fara yi musu?
Da sun zo za a gwada nauyin su, za a yi musu mock wanda ake gwada a hannun su, sannan kuma za a dudduba su ya yanayin jikin yake physically, to sannan kuma sai a san irin treatment din da za a dora su.
Wani aji da wani aji da wani aji ake samu ma wayannan yara?
Su wayannan yaran yawanci akan samu matsalar su da yanayin ya danganta da yanayin jikin su. Akwai yaran da idan suka zo aka kalli jikin su aka yi musu gwaje-gwaje za mu iya cewa su tafi can santa na tamowa, saboda mu ba mu da wannan tamowa din a asibiti. Kuma idan yaro yana kwance su ne wa'inda ake ba su madara, ana ba su formula na F75 da F100. Yaran kuma da suka zo outpatient sai a ce musu
kamar wa'inda za su tafi gida kenan.
Yawwa, su akwai kwash pap a asibiti da aka samu tallafi wanda ake ba su, amma kuɗi kaɗan suke biya su karɓi kwash pap.
Wato suna biyan kuɗi amma kuɗin ba wai wani kuɗi ne mai yawa ba?
Eh, ba wani kuɗi ne mai yawa ba, taimako ne daga asibiti.
Waɗannan yara suna kashe kamar watanni nawa kafin ku ga ku tabbatar da lafiyar yaran?
Kamar sali yaran da suka kai wata shida su ne ake ba su kwash pap. Yaran kuma da ba su kai wata shida ba ana ba su F75 din.
Ita wannan madara?
Eh, to amma kuma idan sun kawo yaro yana da matsalar yunwa a jikin shi kuma gashi bai kai wata shida ba, to za a rubuta musu madara irin na gongoni ne abincin yara sai su ci su saya.
Wannan yunwa da take kama kananan yara mataki mataki ce ko kuma kawai duk abun bai daya ne?
A mataki mataki ce, ya danganta da yanayin matsalar da yaro yake ciki. To gaskiya ya kamata a ce idan yaro ba shi da lafiya kana kokarin ka bashi abinci baya karba, duk wannan matsalar shine ma abin da yake fara jefa yara a ciki. Ko kuma a sami yaro yana rashin lafiya da kurarraji a bakin sa, shi ma wannan yana jawo musu matsala sosai. Kuma a yanayin abincin da yaro yake ci, ko shi ma wannan kuma yana jawo su zama malnourished sosai, tunda ba maki ana ta ba yaro wani abinci ne wanda ba shi jikin sa yake bukata ba. Amma idan aka zo asibiti aka tura mutum nutrition unit za a samu shawarwari.
Kuma wannan shawarwari zaki ba ma iyaye yayin da suka zo yaya ƴaƴansu ku ba su, ko kuma kawai yanda muka saba yin yaye, kawai yaro lokacin yaye yayin yaye shi shikenan an yaye shi?
A'a, ba haka bane, saboda shi nono akwai sinadarai da yawa a cikin sa. Kamata idan za a cire yaro daga nono a je asibiti don a nemi shawarwarin ƙwararru akan abubuwan da ya kamata a yi wa yaro musaya da wannan nonon da ya rasa. Kuma yana da kyau in za a yaye yaro uwa ta yaye ɗanta da kanta, don wannan makon ba yana hana su cin abinci duk inda aka kai su, sai kuma su samu matsala. Don duk wanda ma suka kawo yara nan ba lafiya an muka kalli mace muka ga alamun da tijuwa, sai zamu ce me alaka? Ko in suka ce kakar ce, to ita ma gaskiya mukan yi musu nasiha akan su daina raba yara da iyayensu, su ringa barin su iyayensu suna yaye, saboda shi ma yana jawo musu matsala.
Malama Maimuna Abdullahi kenan. Halimata Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa.
Thank you.
Ita ma mai ɗakin gwamnatin jihar Kaduna Hajiya Ummi Aisha Nasiru El-Rufai a wani shiri nata da ta bullo da shi ta miƙe tsaye ne wajen yaƙi da cutar tamowa ta hanyar faɗakar da iyaye muhimmancin baiwa yaran abinci mai gina jiki. Shin ko menene ya jawo hankalinta game da muhimmancin baiwa yara ƙanana abinci mai gina jiki domin kare su daga kamuwa da cutar tamowa?
Alhamdulillah, ba wai ƙirƙiro shi muka yi ba, kamar in ce kusan kira muka amsa don mun ga an saka wani labarai ne da aka yada da ya tada mana hankali akan an sa namba mai girma ta cewa akwai yara da yawa a jihar Kaduna da suke tare da wannan matsalan ciwon tamowa da karancin isasshen abinci mai gina jiki, kuma inda labarin nan ya fito ya nuna cewa yara na rasuwa saboda wannan matsalolin. Shi yasa muka ga cewa abu ne da ya kamata mu tashi mu yi wani abu akai cikin ikon Allah. Shi ne abin da yasa muka tashi muka ansa wannan kiran, dan kaman kira ne a gare mu tun dan har an fito da irin wannan matsala an ce kuma ga ta a jihar Kaduna. To me zamu iya yi akai? Shi ne abin da yasa muka ga ya kamata mu nemi solution. Mun yawata kauyuka dan mu ga me ke faruwa a ƙasa, tunda an ce gashi kuma a labarai muka samu mun so mu gani da idan mu shawar irin matsaloli ake samu. Mun je inda muka fi samun tashin hankali akwai ƙauyuka da muka je na Zaria, mun ga abubuwan da ke faruwa inda akwai asibitocin da ake ƙoƙarin ba da maganin irin wannan matsala. Mun je Makarfi cikin ikon Allah kuma mun ga abubuwan tashin hankali yaran nan, yanda zaka ga halin da suke ciki abu ne da zaka yi tunani sai dai ka gani a talabijin, kamar a ce maka ko kasar Somalia da aka yi yaki aka samu tashin hankali, amma gashi nan cikin gidajenmu tare da ƴan uwanmu da danginmu muna da shi cikin jihar Kaduna, kuma babban matsala ne dan kaga yawan mata da ke zuwa neman magani ma ƴaƴansu na irin wannan matsalan, hankalinka zai tashi sosai in kaga halin da yaran suke ciki. Akwai wanda ba din ba dai wani ikon Allah ba, kai kanka hankalinka zai tashi cewa ka san kafin ka bar ƙauyen nan ka isa gidanka wataƙila za a iya ce maka yaran nan bai da rai ya rasa ran shi. To abin da yasa muka fara zagayawa kenan, kuma mu yi kokarin ganin cewa a inda ake ba da maganin wani matsaloli ake fuskanta da duk irin wannan abubuwan cikin ikon Allah. A cikin abubuwan da muke kokarin yi shine mu wayar mu da ƴan uwanmu kai daga mazan har mata cewa wannan matsalar da take kashe mana ƴaƴa abinda zamu yi na yakatta din yana nan a tare da mu. Yanzu in ka duba waken soya muna da shi alhamdulillah, gyada muna da ita, su gero da sauran abubuwa da su manja abubuwa ne da su dawa akwai kunin dawa dan aka hada aka ba yaro, su zogale din nan suna da abubuwan da za a dauka daga ciki a hada a ba yara kaga sun samu karfin jiki da ginannen jiki cikin ikon Allah.
Hajiya Ummi Aisha Nasiru El-Rufai kenan mai ɗakin gwamnatin jihar Kaduna ke zantawa da manema labarai akan yaƙi da ta ɗaura da cutar tamowa a jihar Kaduna. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.